Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 13 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 60, 49, da 40. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal da Duniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gubal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Jiya Litinin ƴan majalisar dattawan Amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shiga da fice. Alkali Abdulkawi Yusuf ya zamanto dan ƙasar Somalia na farko da ya taba zama shugaban babbar kotun duniya ta ICJ. Idan muka rika Afirka ta Kudu kuma dan barwar siyasa ta kai ga shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki sun buƙaci shugaba Jacob Zuma ya murabus bayan shafa sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba.
To ko bayan kun gaba jin labaran za ku ji cewar mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya gargadi Fulani makiyaya su rika gabatar da shugabannin su a duk taro da aka kirawo su domin a saurare su sosai.
Idan an ce ku zo taro ku sanar da mu kusan da alfarma sarkin musulmi mu musan cikin mu wane ne zai je da kowanne taron.
An sandan jihar Borno kuma sun musanta cewa mata 13 da Boko Haram suka sake su wato ba ɗan sanda bane.
Ko wata ƴar jami'ar ƴan sanda guda ɗaya mai makamin inspector a cikin waɗannan mata, amma in banda ita babu wata jami'ar ƴan sanda ko kuma matan ɗan sanda da aka kame.
A yau 13 ga watan Fabrairu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ajiye na ranar bukin wato ranar rediyo a duniya kenan, inda kungiyar masu sauraren rediyo a jihar Bauchi take shirin karrama gidajen rediyo a jihar. Ali Mustapha Sokoto kuma na tafiyar da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai bayan shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Da yammacin jiya Litinin ne ƴan majalisar dattawan Amurka suka kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shiga da fice da ƙuri'u 97-1, inda nan take bambancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane bangare ke son ganin an cimma a ƙudurin dokar ƙarshe kan wannan batu. A cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell, ina fatan majalisa za ta yi amfani da wannan dama da za ta samu wajen samar da ci gaba na zahiri. Ana sa ran kwashe kwanaki masu zuwa ana muhawara yayin da wa'adin zaman dabbun matasa da aka shigo da su Amurka ta bada rauniyar hanya lokacin da suke kananan yara ke karatowa. A shekarar ta gabata ne shugaban ƙasa Donald Trump ya soke shirin daka, shirin da ke baiwa yaran kariya daga mayar da su ƙasashen iyayensu, ya kuma baiwa wato majalisu wa'adin 5 ga watan Maris samar da ƙudurin da zai magance batun takardun yaran. Trump ya gabatar da shirin da zai iya baiwa matasan da ke karkashin shirin daka damar zama 'yan ƙasa, abinda da yawa daga cikin 'yan majalisu daga jam'iyyun siyasar ƙasar suka goye baya, amma ya nace kan cewa sai an gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin rage yawan baƙin da ke shigowa ta barauniyar hanya da kuma tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo suna da ilimin yin aiki.
Alkali Abdulkawi Yusuf ya zamanto dan ƙasar Somalia na farko da ya taba zama shugaban babbar kotun duniya ta ICJ da ke birnin Hague a ƙasar Netherlands, da yake magana ta wayar tarho da sashen Somaliyanci na muryar Amurka. Yusuf ya ce, na yi farin ciki da wannan zaɓen kuma ina ji jikina, wannan ya nuna min matsayina a gurin abokan aikina, hakan kuma ya sa nake matuƙar godiya gare su. Ya ci gaba da cewa, ina fatan ba zan ba su kunya ba wajen yin ayyuka da suka zaɓe ni na yi domin nuna musu sun yi zaɓen shugaba mai kyau. Babban kotun ICJ na da mambobi 15 kuma ita ce ɓangaren shari'a na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ce ke yanke hukuncin ƙarshe, wato tamkar kotun koli, a kan taƙaddama tsakanin ƙasashe biyu, kuma tana baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara. Yusuf, mai shekaru 69, ɗan asalin garin El da ke gabar ruwan Somalia, ya yi karatunsa ne a Jami'ar Somalia da kuma Jami'ar Florence da Jami'ar Geneva. Ya zamanto ɗan nahiyar Afirka na uku da zai shugabanci babbar kotun.
To, ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin dambarwar siyasar Afirka ta Kudu ta kai mataka yayin da shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki suka yi wata ganawa inda basu baka saka wato suka buƙaci shugaba Jacob Zuma yin murabus bayan shafa sama da mako guda ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba. To amma bangaren adawa ya zake cewa ba wannan bane babban matsalar siyasar kasar, yana mai kiran da a gudanar da zabe da wuri saboda amaye gurbin Zuma. Jami'in adawan da suka game sun ba da sanarwa ji Litinin cewa suna kokarin ganin an kada ƙuri'ar rashin amincewa a majalisar dokoki wadda za ta zama ta tara da ya fuskanta. A baya irin wannan ƙuri'ar ba ta yi nasara ba saboda Zuma ya samu goyen bayan jam'iyya mai mulki wanda yanzu ya rasa. Gamayyar jam'iyyin adawa ƙarƙashin jagorancin Democratic Alliance da kuma EFF mai tsananin ra'ayin gabadai gabadai ta ce za ta buƙaci rushe majalisar dokokin ƙasar a kuma gudanar da zabe da wuri da zarar shugaba Zuma ya sauka. Shugaban jam'iyyar EFF Julius Malema ya ce bangaren adawa bai san a bar mataimakin shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa ya rike kujerar Zuma har lokacin da za a gudanar da zabe na baki.
Kungiyoyin adawa da suka halarci taron da aka gudanar a Addis Ababa a jiya Litinin sun fice daga tattaunawar wadda ake don farfado da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 da aka cimma tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da dakarun 'yan tawaye. Gamayyar kungiyoyi tara sun yi taron manema labarai a babban birnin Habasha domin zargar gwamnatin Sudan ta Kudu da rashin daukar tattaunawar da ake da muhimmanci da kuma sabawa ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta ta baya-bayan nan da aka saka hannu a watan Disamba. Mai magana da yawun sojojin Sudan ta Kudu yayi watsi da zargi-zargin, yana mai cewa su 'yan tawayen ne suke kaiwa gwamnati hari a fadin kasar. Kwaje Lasu, wanda ke wakiltar gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen tara a Addis Ababa, ya ce kungiyoyin 'yan tawayen sun ki shiga dakin taron a jiya Litinin ne domin jama'ai na Sudan ta Kudu sun ki sa hannu a kan takardar ayyana manufar taron a makon da ya gabata.
A jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya tattauna da Amurka kan yiwuwar mayar da ungoyin share ka zauna na Yahuda da Isra'ila ta giggina a yankin yammacin kogin Jordan da ta mamaye su koma nata na dindindin, sai dai kuma a wani abu na ba saban ba tsakanin manyan kawayen biyu. Fadar White House ta fito ta ƙaryata wannan batu da yake magana a wani taron sirri da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa ta Likud. Netanyahu ya ce game da batun unguwannin share ka zauna, zan iya cewa an jima ina magana da Amurkawa a kai, amma fadar White House ta fito ta musanta wannan batu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sarakunan Kano da na Adamawa da al'umman Fulani makiyaya sun gudanar da wani taro a Mina ta jihar Niger, Nigeria, a wani mataki na kokarin shawo kan matsalolin da ke addaban Fulani a Nigeria. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban kungiyar Miyatti Allah a Najeriya, Alhaji Muhammadu Kiruwa har ɗan zuru, ya ce daga cikin matsalolin da suka tattauna da sarakunan akwai batun samar da burtaloli da kuma matsalolin baya-bayan nan da Fulani ke fuskanta a jihohin Benue da kuma Taraba.
Duk abin da ya haddasa da wannan hijira, wannan dokokin da waɗannan gwamnonin Benue da Taraba suka yi, su ne in wani an bada kan wannan hijira. Domin babu dalilin da zai sa a ce a ƙasa guda ana tare a ce gwamnati ta jiha ta yi doka ta ci karo da abin da ya shafi dokar ƙasa. Mun yi magana kuma an tabbatar cewa za a ɗauki matakai na ƙoƙarin matakai a magance waɗannan matsaloli.
A lokacin da yake jawabi a gaban al'ummar Fulanin, mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya buƙaci al'ummar Fulanin da su kasance masu haɗin kai a tsakaninsu, sannan ya ƙara da cewa
duk sanda aka kirawo ku taro daga Abuja aka ce ku zo taro, ku sanar da mu. Kuna kallon lokacin da shugaban ƙasa ya yi taro da shugabannin Benue, su wane ne suka je da governor da senator David Mark da senator Akume idan har kuna so ya zama kuna da murya wacce za a ji ku tabbatar din an je taron nan kun je da shugabannin ku da za su iya magana a matsayin waɗannan mutane saboda haka idan an ce ku zo taro ku sanar da mu ku sai da mai alfarma sarkin musulmi mu musan cikin mu wane ne zai je da ku wannan taron
bayanai da sun nuna cewar wannan shine karan farko da wasu sarakunan Najeriya suka gudanar da taro irin wannan da ya hado kan illahirin kungiyoyin Fulani makiyaya domin neman hanyar shawo kan matsalolin da ke addabar su gama abinda babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin makiyaya a ofishin gwamnatin jihar Niger Hardo Abdullahi Babai ke cewa akan taron
kuma an tabbatar in ba an hada kai din ba ba za a ci nasaran abun ba don akwai abubuwa da yawa wanda suke faruwa a Najeriya wanda ba Fulani bane amma don an riga an yi kaurin suna sai a ce ba Fulani ne yazo yayi
Mustafa Nasir Batsare mura Amurka daga Mina a Najeriya
madalla gaida Mustafa Nasir Baltsari rundunar yan sandan jihar Borno ta jaddada matsayinta na cewar mata guda 13 da Boko Haram suka sako ba yan sanda bane sabanin rahotanni da kafofin yada labarai ke fadi ga Haruna Dauda da ƙarin bayani
kwanaki biyu suka gabata ne gwamnatin tarayya ta bada sanarwar cewa an saki waɗannan mutane guda 13 da ayan kungiyar Boko Haram din ke garkuwa da su wanda suka hada da malaman jami'a guda 3 da aka garkuwa da su watannin baya da suka gabata da ma waɗannan mata da aka kame akan hanyar su na zuwa Lasa yake karamar hukumar askira Uba dan sanar da gwamnati daga cikin kawar su wato jami'ar asanna ne da Allah ya ware su komishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku yace an kame waɗannan mata ne sakamakon kwantamona da aka yi musu lokacin da suke daga gawar wannan kawarta su da cewa shi bai san yawan waɗannan mata ba dan ba jami'an su bane kuma ba matan ma'aikatan su bane amma dai yana da labarin cewa an yi garkuwa da su a lokacin da suke daga gawar kawarta su Mr. Jamil Chubu ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa
among them since that time reported that only one woman inspector at the CID who happened to be a very close friend of Adini is sergeant
yace ko da shike akwai wata jami'ar yan sanda guda daya mai makamin inspector a cikin waɗannan mata da kuma kawar wannan mai rasuwar ce da ta kasance cikin waɗannan mata da aka kame amma in banda ita babu wata jami'ar yan sanda ko kuma matan dan sanda da aka kame komishinan ya kuma koka game da matsalar fyaɗe da yace ana wa yara kanana a wannan jaha
50 year old man raping a 4 year old girl 7 year old girl
yace matsalar fyaɗe yana da yawa kwarai da gaske a wannan jaha yace wani lokacin ma za ga mutum dan shekaru 60-50 ya mai yar shekara 4 fiade ko shekara 7 ko kuma 12 wannan abin yana tada mana hankali kwarai da gaske ina ga muku muna da irin waɗannan koke da dama muna rasu da dama a gaban mu wanda ga bisani zamu dinga karban wasiƙa anan da can ne neman ayi watsi da wannan batu ko kuma wani babban mutum ya ce maka ai wannan dan uwana ne to haka dai muke ta fama da wannan matsalar a cewar commissioner yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda kungiyar masu sauraron radio a jihar Bauchi tana shirin karrama wasu masu ruwa da tsaki a fannin radio a yau a ranar radio ta duniya kidan wanda aka yi wa take radio da wasanni ga Abdul Wahab Muhammad da karin bayani a cikin wannan rahoton
makasudin ranar radio na duniya shine inganta sanayya tsakanin al'umma da kafofin sadarwa dangane da muhimmancin radio da kuma karfafawa hukumomi gwiwa don samar da hanyar bayanai ta kafar radio da ma inganta samar da kafa ta cuɗanya a tsakanin ƙasa da ƙasa a tsakanin masu harkar sadarwa a dangane da muhimmancin ranar radio na duniya na hira da shugaban kungiyar masu sauraron radio na jihar Bauchi da ma wasu masu mu'amala da radio domin sanin yadda amfani da radio ya kawo sauyi a rayuwarsu.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Sadiq Rabin Dami Malam Goje, shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na gida da na waje sanan jihar Bauchi da wasu sun dauki ma abin da muke yi shirme ne ba abu ne mai kyau ba sukan dauke mu dan muna sauraron radio ba mu da sana'a ne ko ba mu da aiki ne to alhamdulillah yanzu ya kasance a angonmu ma idan ana son a tabbatar da gaskiyar labari in ana musu in nazo nace ai an ce kaza 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 a radio a labarai shikenan na kashe musu alhamdulillah akwai biki da muka shirya wanda a wannan rana yau zamu karrama gidajen radio da muke da su na jihar Bauchi da wasu wakilai na gidajen radio da suke waje amma su wakilai ne a nan Bauchi wanda suke daukar report sanni wato wanda suke daukar report suke aikawa ma su kafafan yada labarai na waje da kuma su kansu membobinmu da suka yi hazaka a cikin kungiyar tagayyaci sarakuna yan kasuwa yan siyasa da kuma su kansu dama yan jaridun tun da dama wannan rana namu ne
sunana Mudassir Muhammad Tafakulewa ni ne sakataren kungiyar masararin kafafan watsa labaru ta jihar Bauchi wato ita radio abace mai matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma abubuwa da dama idan muka dauka tun daga tarihin samuwar ita kanta radio din zamu ga wasu abubuwa sun ta zuwa wanda za su zama kaman barazana ga radio wanda suke kokarin su fitar da ita amma sai a ga ta tsalle
sunana Alhaji Sagir Madakin Shira mu talakawa ta yadda muke amfana 100% ta hanyar radio musamman talaka da yake karkara zaka ga gaban mai shayi gaban mai abinci gaban mai trader gaban mai shago akwai radio sama da mutum 20-10 sun kewaye suna jin labari kuma kuma mutanen America jama'a suna muku godiya domin yadda kuke tantance gaskiya musamman program da kuke yi wanda ake zaluntan jama'a ake cutan su amma in an ji abin America sai a tsorita a gyara abin saboda haka kaga ku radio yayi rana
bakin dukin wannan shekara dai shine radio da wasanni Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu ko karfe 10:12 ne da minti 10:16 na dare kuma kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington ga kuma shirinmu na gaba
saka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya kafin mu kutsa cikin shirin da zamu kawo muku a yau bari mu fara muku ɗanɗanon shirin makon gobe
jam'iyyar APC ta dauko hanyar da za ta rubuza kanta da kanta kuma sai dai Allah ya kiyaye jara ma ya kusa kurewa
abin bakin ciki don duk inda mutum kaman Atiku yace ya bari za a barna dewa kafin a mai da wani kamansa
kaga yadda aka gudu daga gunjo nasan zabe ya kusa to idan jam'iyyar nan bata mai da hankali ba sai an gwamnati kida da karatu
ta APC
to wannan ɗanɗano kenan na shirin makon gobe kan rigingimun cikin gida na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda za ku ji an APC guda biyu masu sabanin ra'ayi suna gwabzawa akan alƙiblar jam'iyyar tasu da gwamnatin tasu har ma da shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yanzu kamar mu koma kan batun da muke akan sa a yau na rikicin manoma da Fulani makiyaya
ni mai magana sunana wani Robu Solomon Wale mu a wurin Fulani muna tafiyan sallah mu ci mu sha a wurin mu dawo cikin gari muna buki yawan Fulani zai wasan gargajiyar shi za a ganyen da bacin wasu sun taru a gun lokacin rayuwa yana tafiya da kyau amma yanzu ina ganin dalilin maganar siyasa ya zo ya raba tsakani ba surhu tsakanin bacin ma da Fulani don mutum yana neman mulki wa kansa sai ya ce bari in tami wayan nan ya shiga tsakanin su da wayan nan to ni abin da ke roƙon Allah Allah ya kawo surhu tsakanin mutanenmu da Fulani
kana magana da Alhaji Dubali National Chairman Capital Fula Gujon Foundation kafin kai maganin gidan wani ya kamata kai maganin gidanka kaga duk geran da kai idan baka gera gidanka ba don kace zaka gera gidan wani ina gani zai zama barna ne gwamnati ba wai yana da laifi bane ba wai yana da kuskure bane bata gane hanya yadda za ta gera wannan tafiya ya kamata gwamnati ta koma baya ta dauko makiyayan da suka san kiwo ta dauko manoman da suka sun noma domin wani lokaci fitinan ba na noma bane fitinan na wani dalili ne daban
wannan ra'ayoyi ne na wasu daga cikin mutanen da suka halarci zaman da aka yi a zauren da aka gudanar da muhawara da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana a tsakanin Alhaji Martin da Umaru Damburan mataimakin shugaban kungiyar Fulani ta Meti Allah ta Najeriya na can sashen arewa maso gabacin kasar da kuma wani hamshakin dan siyasa tsohon commissioner kuma babbar kusa a kabilar Bacama San Zadok. To kamar yadda muka faɗa makon jiya, yau ne muke kammala ita wannan muhawara din, kuma zamu karasa ta ne da duban rawar da siyasa take takawa wajen zafafar da wannan rigima.
Masu yin siyasa a cikin harkar rayukan mutane su daina. Ai faɗannan ba zamanin Buhari aka fara ba, sakalin ba kulata ne da wani kabila. Amma a zamanin Buhari an dawo da shi siyasa, kullun kowa fulani fulani fulani, tankar don taman Buhari ke rike da AK 47 din, ka tsaya mini yake haɓe mutane da aka tangawa magana da kanka.
Bana son ki fita akan tabbe ne
maka. Ina kai, ina kai, ina kai. Mu muna taka rawa wani mu identifying fulanin mu yanzu. Waye ba kulata ne, waye ba fulful. Akwai ba kulata ne, akwai ba fulful. Akwai wayanda ƴan siyasa ke ba AK 47 suna shigen fulani, suna kashe mutane. Suna bata wa fulani mu suna, suna bata wa gwamnatin tarayya suna. Wannan dole gwamnati ta dauki mataki, ta hada kai da kungiyoyi na kabilu duk mu gane waɗannan mutane ina suke. Ai na baka instance ga abin da ya faɗa, a faɗa hukari an kama wasu fulani ai. Wadala atlan an samu su wasu kabilu ne daga Adamawa, an kai su Abuja da kayan fulani da bindigogin su. Sun je suna kashe mutane akan fulani ne. Gashi yanzu a Benue an sake kamawa.
Ko za ku taka rawa kenan.
Don haka dole mu taka rawan binciken kanmu da kanmu mu gane waye fulani ba fulani riga ba.
Mu ji cuta inda take. Mun ji kuma hanyar da ya kamata amma ga wani mutum da ana yau dinnan da a ce yau a matsayinka na jigo a al'umman Bacha ma manoma a Arewa maso gabas da sansu, yau a ce yau za a hadu a ce wani ku tsira tare da wani shawara ka bawa mun Bacha ma da Lanido ne da zamu yi yanzu nan mu zo mu tafi tare.
To ba wani shawaran da zan bayar ai, domin amma Bacha ma da mutanensa ba su kori Fulani ba. Har wa yau ana kashe mutanen mu don ga Fulani a numan suna yawo. Bacha ma ba su tashi musu.
Yau da manyan ga sarakuna a ce kai a matsayin ɗan Najeriya mai kishin cigaba, ga wani suka faru ba wai kawai a Adama ba, a wasu jihohi ne yau a ce ga za ka ba su shawara, me za ka ce musu ne? Manyan shugabanni na sarakuna da muka
wanda. To sarakuna su tabbatar da akwai zaman lafiya tsakaninmu da 'yan uwanmu. Musamman zaman lafiyar nan da ake ce su tabbatar tsakanin Fulani da waɗanda suke zama da su. Su shugabanni sarakai su yi kokari su tabbatar da zaman lafiya yadda ya kamata a tsakanin al'ummarmu, domin mu samu zama mai kyau a tsakaninmu. Sarakenmu a gaskiya suna kokari. Suna kokari na bada lissafi da namu, domin sarkinmu kula yomi yana kira meeting domin zaman lafiya. Yana kira meeting, shi yasa da zuna soma magana na ce ba mu kori Fulani ba. Wasu sun gudu ne da kansu.
To ya yau da yau misali wa platin zai gaice ka yau, akwai abin da kira surga a sanar da biki a wajensu da san su hakan nan, ko a hanyar fashin ko abin da zaka je wato na yadda da zaka je.
Su gwada kira na mana, in sun gwada kira na ban zo ba su yi tambaya me yasa ban zo ba.
Amma abin da yau da a ce misali kai bai tunga yadda za a samu zaman lafiya, wasu suna magana kan cewa dole sai an yafe wa juna. Yau da a ce Bacha ma ko babba ce da san su zai gaice ka yau ka je numan domin kai musu jawabi, ko kuma a ce yau za ku haɗu, me za ka faɗa musu ne domin
idan na same su ga su muna zanne a yanzu haka ga shugabannin Fulani ga na bata ina da kalamomi guda uku da zan gaya musu. Na ɗaya dai shugabannin Fulani da shugabannin bata ku ji tsoron Allah. Allah shike ba da shugabanci. Allah kuma ya kamar yadda hadisin Annabi ke cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun min ra'iya, dukkanku masu kiwo ne, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku yadda kuka yi kiwon ku nan. Sai in gaya musu to ku yi kokari ku daidaita al'amarinku. Ba bace dubawurkun ba fulata ne, kowane kabila da ke karkashinka hamabata ma don Allah ka rike su daidai, zaman lafiya zai tabbata. Sarkin Fulani da babace ta ba fulata ne, da janjo da mumuye da ke karkashinka ka rike su daidai, zaman lafiya zai tabbata. Wallahi tallahi sarakunanmu suna da aiki a gabansu. Sun sake abin da iyayensu da kakanninsu suka rike. Wallahi da problem nan bai rising zuwa haka ba. Ai kamin Zadok yayi sarauta akwai sarki da yake numan kowane wayan gari sai an zub da jini. Diga ran da Zado yayi sarauta har ya mutu bayan samani an experience wani zub da jini ba kuma. Kariya ne ko gaskiya a tambayi Bacha man din. Da ya san da wannan har ya dauki mataki daga lokacin da aka kori Fulani wajen nan, yayi bincike da abin da ya taso nan da bai taso. Sai ya ba Fulani laifin shi, ya danne su, ya musu hukunci daidai. Yawwa.
Kai da abin da ya faɗa me zaka ta abin da ya faɗa domin ina son
ni na dauka zai ce a ga wasu Sanusi Lami da Sanusi Emir of Kano ya daina irin maganan da yake yi da su Sultan da su Lami don Adamawa su da na bude baki suna furta kalmomin da zai kawo zub da jini na dauka maganar da zai faɗa kin
ai ka faɗa in shi
bari bari nje sarkin mu bai da lafiya cikin maganan so na san kokarin da yayi ba ku taba ji ya fito yace a ji ya kisa ba ba ku taba ya kunji ya fito ya wani kalman da zai tayar da hankalin jama'a ba
ni abin da zan ce mishi ba mu mai da hankali mu ba haka iyayen mu suka zanna ba shugabanci na gari
zan ce to ku koyi wani abu rayuwan shi marigayi Lamido shi wanda ya fi wannan da yake mulki mutumi ne na kirki wanda baya son tashin hankali kamar da na faɗa mu koyi tarbiyyar da suka bar mana mu yi zaman lafiya
kin kafin ma zuwan Janjomawa na san dai tun tarihi can zaka tada akwai wannan suke kiwo a bakin kogi aka zo kai zaman dadi da san sunan yau wani albishi zaka wa Fulani
a gaskiya ba mu kori Fulani ba duka Fulanin da yake zuwan dawa
wanne tafi
ga fili ga doki ba mu kori Fulani ko guda daya ko akwai Fulani da ya fito ya ce an kore shi
al'umma ba ta ma shine ina musu albishir mutane na za su koma ba inda suka sani banda bakin Benue nan ba yadda za a yi tarihin su ya cika ba tare da bakin Benue nan da location na zaman su da bace ma ba lokaci yayi da za su dawo bace ma su rike su kamar yadda suka zanna da iyaye da kakanni ba a hakuri da harshe ma suna batawa zare dan adam da dan adam sannan kuma su sani abinda Allah ya kaddara ba zai kaura ba su sani kuma dukkan mu Allah zai tambaye mu abinda muka yi ranan gobe kiyama don haka mu kiyaye gaba
to kamar yadda ce kalman nan na rufewa da yace dan haka mu kiyaye gaba idan aka ce duk lokacin da muka kiyaye gaba da ikon Allah za mu ci nasara muna fatan kan cewa duk waɗanda walau jijiya ya tashi zuciya haka ya hazga dukkanin kun je da bangarori na masu sauraro dan haka muna fatan kan cewa za mu zauna za mu yafe wa junanmu domin mu kiyaye gaba kuma mu fuskanci gaba sai mu ce ya Allah ka ba mu zama lafiya da wannan kuma nake fatan kan cewa zan yi mankwana da su bakin namu shi kansa kamar ga muku shi Samzada shi ma basrake ne da san su yace akwai wani abu da ya tanada
shawaran da zan bayar ne mu daina furta magana da zai sa bakin nan ba zai samu abinci ci ba
to nagode shi jama da wannan zamu rufe a taba mu shirin amma da shi babban yana Washington wato Ali Mustafa Sokoto sai ni da na hada hancin shirin nan jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ke fatan cewa zamu sake saduwa a wani shirin na gaba da wani ke cewa mu zama lafiya
to a gaishe ku to kamar yadda muka ce wannan shine kashin wannan muhawara kan batun makiyaya da manoma sai makon gobe da Allah ya kai mu lokacin da zamu dawo kamar yadda muka ce mu tsunduma cikin rigingimin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya
duk mutumin da yake kusa da Buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mai abu kaza domin shi bai isa ba lokacin da muke Buhari yake wari ba kowa tare da shi shi mutumin ina yake
Buhari yana da kunnin ji ko da wasu ba su gaya masa don Buhari mai jin rediyo ne dare da rana wannan magana da ya yi Buhari ya ji shi
to muna fatar za a tsamaye zuwan wannan shiri da makon gobe rana wato yau a daidai wannan lokaci na Allah ya kai mu yanzu dai bari mu yi ban kwana tare da kuma dimbin godiya ga bakin mu na can Adamawa Alhaji Mafin da Umar da Dan Baram shi da Malam San Zaduk da kuma musamman shi wakilin namu na Yola Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana muhawara tsakanin su a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwato a Washington DC huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
da yammacin jiya Litinin da 'yan majalisar dattawan Amurka suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da fara muhawara kan ƙudurin shige da fice da ƙuri'u 97-1 inda nan take bambancin ra'ayi ya kunno kai akan irin abin da kowane ɓangare ke son ganin an cimma ƙudurin dokar ƙarshe kan wannan batu
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu sai an jima da hantsi za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni da kuma sakonni da kuka iko mana kafin mu sallama da ku za mu mika ta'aziyya zuwa ga Alhaji Ismail Almajiri na rasuwan wansa Alhaji Shehu Almajiri da ma kawunsa da ya rasu Alhaji Abubakar Jibrin Bakin Ruwa dukkanin su a Kano da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Shantumalaje domin rasuwar mamansu Hassana Shantumalaje wace ta rasu a ranar Juma'a za kuma yi jana'izar ta a yau a farin lamba Mr. Ali Allah ya ji kansu kuma ya musu gafara kafin mu yi sallama wato ko kuma dai ina mika ainihin dubun godiya ga waɗanda suka taimaka wannan shirin ya kammala A madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Makiri ne ke sallama da ku sai da hantsi za a je mu dauki da sauran shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum.